بغير امل ترانا والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا ابينا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته منا جدد غوديار مغ الله ماي كو ماي كومي منا غودي مسا منا نيمان غفر اسا منا منا توبا زوا غاريشي منا ني وانا منا نيما غاريشي daga sharrace-sharracen kawunanmu wanda Allah ya shirye da shi shine shirye Allah muna roƙon ka shirye da mu wanda ya mata kuma ba wanda zai shirye da shi sai Allah subhanahu wataala Allah ka tsare mu daga bata mun sheda Allah shi kadai yake bayi da abokin tarayya cikin sammai daga sai duk abinda ka gani halittarsa ce kuma mallakarsa ce mun sheda ba abun mu da gaskiya sai shi kadai mun sheda lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma manzon sa ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bai haka ya ku bai Allah Allah yana umartan mu yana cewa mu ji tsoron Allah kada wanda ya mutu face yana musulmi mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kada wanda ya mutu face yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah sannan ya sake kiran al'ummar duniya gaba daya yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku da gare guda daya shine annabi Adam ya halicci matarsa a jikinsa waɗannan su biyu Allah ya tayar da maza masu yawa da mata yake umartanmu mu ji tsoronsa wanda muke roƙonsa abubuwa na sada zumunci da sauran abubuwa Allah ya kasance duk abin da muke aikatawa yana kiyayewa kuma yana lura da mu ya sake kira ce wanda kuka imani ku ji tsoron Allah idan za ku yi magana ku faɗi magana kyakkyawa ku kyautata ayyukanku duk wanda ya kyautata ayyukansa yayi wa to in kun yaka Allah yace zai gafarna muku zunubanku duk kuma wanda ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ya rabauta rabo mai girma Allah ka rabautar da mu bayan Allah kutubar mu ta yau tana magana akan zakka zakka tana da nau'o'i da dama a cikin wajen ƙarshe insha Allah kamar yadda abun ke za mu yi bayani yanda yake zakka wanda malam yayi bayani akan su za mu dora mu ƙara ƙarin bayani akan wannan zakka dai suna ne wanda aka sa wanda shi dan adam yake fitarwa daga haƙin da Allah ya bashi na daga dukiyarsa ya bada ita zuwa ga mabukata Allah shi yace ga wayanda za a ba zakka mutane takwas ya kwatanta yayi bayani ɗaya bayan ɗaya saboda ka idan ka cire zakkar yanda Allah ya umarce ka ka ba da ita gunda yace ka bayar da ita to zakkar ka ta zama cikakkiya amma idan ka cire zakka yanda ka ga dama baka bayar da ita ba kuma yanda Allah ya ce a bayar da ita to zakkar ka bata yi ba bata inganta ba saboda haka wajibi ne akan mu komai mutum zai yi ya tambayi yanda zai yi aikin sa wannan ayyuka akan abun domin ya kawo kyakkyawan sakamako zakka tana kasancewa abun kwadaitarwa samun albarkoki masu dimbin yawa da tsarkake rai da tsarkake dukiya da sanya alkhairi mai dimbin yawa a ciki don Allah da kansa yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka karba daga cikin zakkokin su ka tsarkake su da wannan zakkar kuma ka tsarkake ta da su wannan dukiyar da suka yi ita zakka ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar farko shine shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne sannan tsaye da sallah akan lokaci sannan kuma ba da zakka sai azumi na wata ramadan sai kuma zuwa haji aikin na ana aikin haji wannan duka ana bukata ka yi su ka san kuma yanda ake yin su domin kowane ne yana da rukunansa ma'ana farillansa kuma in an yi shi yanda aka karantar a samu ladansa amma in aka yi shi yanda bai ba a karantar kai ba ka je kai son zuciyarka to ba za ka samu kyakkyawan sakamako ba zakka saboda muhimmancinta an hada da sallah a cikin ayoyin alqur'ani aya kutan guda 82 a cikin alqur'ani haqiqa Allah ya faranta bada zakka a cikin alqur'ani mai girma haka kuma a sunna cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta hadu ta wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan wajibin zakka zama man tafarilla sannan arwaito daga jama'a sannan an samu daga dan Abbas Allah ya dade shi yace annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi lokacin da ya aiki Mu'az dan Jabal zuwa garin Yaman Allah ya dade shi a wannan lokacin kaga da ya tura yace kai za ka je gun mutane wa'anda suke ahlul kitabi ne ma'ana dama can suna da littafin su na ibada duk irin wa'annan dokoki sai suna nan a ciki amma an samu tsawon lokaci kai wa'annan abubuwan da suke yi sun saba kuma da shari'a ta yanzu wanda aka kawo ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kira su a nuna musu yanzu ga yadda ake bukata farko in aka ce in yaje ya same su to ya kira su lalle su sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma to tabbatar lalle shi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma bawan Allah ne tsira da amincin Allah su kawo tabbata a gare shi idan Mu'az dan Jabal ya gaya masa suka rike wannan kalma suka amince da ita to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka sanar da su lalle Allah mai girma da daukaka ya faranta masa yin salloli lokaci biyar cikin dare da rana shine lokaci biyar na asuba azhar na asar magriba zuwa isha wannan a tabbatar masa wannan salloli guda biyar idan kuma suka karba suka amince da waɗannan sallolin shikenan sai a sanar da su akwai ma'ana Allah ya faranta masa akan zakko ba da zakka wacce za a karba a cikin dukiyoyinsu mawadatansu a karɓi wannan sannan a mai da ita ga mabukata daga cikinsu ba wani guri za a kai ta ba in an karɓa din a cikin nasu sai kuma a mai da ita ga mabukata daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan suka yi maka biyayya wa'annan umarni guda uku da kai da kai masu ka isar da sako idan suka yi mada to wajen karban zakar ka lura irin abubuwan da za a karba ma'ana in dabbobi ne akwai nau'in da za a karba in kuma abin da ya shafi amfanin gona shi ma akwai yanayin kowane in kuɗi ne kowane abubuwa an kwatanta yanda ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan ya ce me yasa ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi domin duk wanda aka zalunce shi a cikin abu sai ya ce Allah ya isa to wannan addu'ar Allah ya ce babu wani hijabi ba wani tsari da ya ce Allah ya sa din to tsakaninsa da Allah Allah zai karba zai ce sai na taimake ka ko bayan wani lokaci saboda haka mu ji tsoron Allah zalunci abu ne mummuna ko ta wani bangare ne saboda haka wajibi a kanmu mu san duk aikin da aka dora mana menene ya zamanto za mu aiki ya zamanto kyakkyawa mu ci ribarsa duniyar mu da lahira Allah ya saki cewa ka karba kai manzo sallallahu alaihi wasallam daga dukiyoyin mu'minai sannan wannan zakka da Allah ya faranta masu ta farilla ko kuma abun da ya shafi na tadawwi zakoki wanda ba na farillan ba karban wannan zakkan a tsarkake su sannan daga menene datti na rowa domin rowa tana kawo ma'ana rashin fahimtar juna da rashin zaman lafiya da rashin samun haɗin kai na al'umma sannan za ta rage a kawar da kwaɗayi da sauran wasu abubuwa kuma za a kawar da bushewar zuciya tsakanin mawadata da su din mabukata kuma wannan zakkar tana sadar da su zuwa ga abubuwa na alkhairi yadda su suka kawo nan su ta jawo masu alkhairora masu dimbin yawa a cikin haka sannan wannan a aikacence na ɗabi'u da kuma a aikace na ayyuka haka har wannan zakar tana iya kasancewa abu mai sauki ya zamanto ta dalilin ta ka samu arziki na duniya da lahira a nan a duniya in ka cirewa dukiyar ka haƙƙin da Allah ya baka wannan da ya umarce ka ka cira dukiyar da Allah ya baka ka cire mata haƙƙinta ka bayar to sai Allah ya sanya mata albarka da ni'ima sannan ya kasance ka je lahira ka samu kyakkyawan sakamako kaga Allah da kansa wani gurin yace wa wailul lil mushrikin yace azaba ta tabbata ga mushrikai to in kaji mushriki anan to ba wai wannan aka ce allazina la yutuna zakata sune waɗannan wanda ba sa bada zakka anan a duniya to in sun mutu a lahira kuma sun zama kafirai dan wuta Allah ka tsare mu to wannan zakka shine ma'ana sai aka ce yayin halitta aka sifanta wasu mutane Allah ya sake bayar da labari yake cewa allazina in makkanna fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar walillahi aqbatul umur wannan ma shugabanni kenan wanda inna in Allah ya zaunar da su ya ba su madafan iko ko ya ba su altiki ya ba su abubuwa na wanda suka cancanci wannan to sai kaga suna cire zakka akan wannan lokacin yanzu idan kuma duba rayuwar tamu yaya ake gudanar da irin wayannan wanda suka samu damar maimakon ci su da zakkar ba sa cirewa to sai Allah yake cewa an ba su madafan iko a bayan kasa to suna cire zakka kuma suna tsaye da sallah akan lokaci suna kuma umarni da kyawawan ayyuka da hani kuma daga munanan ayyuka domin me kyakkyawan sakamakon al'amari duk al'amura ga Allah za mu koma idan aiki kyakkyawa kuka yi za ku koma ga Allah ku samu sakamakonsa in ma kuka bata gare shi za ku koma ku ga irin sakamakon saboda haka sai mu duba kenan wayanda Allah ya ba su dukiyar yanzu suna irin wayannan abubuwa kaga ashe duk wanda Allah ya ba shi madafan iko wajibi ne ya kafa ma'ana kwamiti na karɓar zakka a rinka karɓar zakkan yadda shari'a ta tanada kuma ana mai da ita gurin da ya dace duk wanda Allah ya ba shi shugaba in dai na ƙwarai ne to ana so ya sifantu da wasu sumobi kamar ya zamanto shi ɗin nan mai gaskiya mai riƙon amana kuma mai haƙuri mai juriya akan irin wa'annan abubuwa to amma sai ka samu irin wa'annan abubuwa irin wa'annan umarnin sai ka samu su shugabannin mafiya yawa akwai masu yin abu mai kyau amma mafiya yawa sun ɗauki doka wacce ba ta Allah ba suna hukunci da ita domin idan za mu duba yanayin abun da ke faruwa a bayan ƙasa a yanzu kwanan nan an yi wasu abubuwa wanda ke kowa ya gani wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mana faɗa akan abun da ya shafi na tufafi can ya ce wasu mutane ya ce sinfoni guda biyu ma'ana ƴan wuta ne amma bai gansu ba sai ya kwatanta ya ce akwai wayanda suka gansu da bulalu suna dukan mutane sannan za ka ga wasu kuma su ga su da tufafi amma tsirara suke kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin to don girman Allah ƴaƴanmu na musulmi mun kawai don ba da murna ga samun yancin Najeriya shekara 65 irin shigar da suka yi za ka ga ɗa namiji ya yi kizo ya ɗaure zane yana yawo kuma hukuma tana ganinsa a ƙasa ta musulmi aka basu wannan wallahi Allah sai ya tambaye ku kuma duk wanda ya bar ɗansa irin wannan in dai da saninka to Allah zai tambaye ka akan wannan abu tarbiyyar gaba ɗaya ta yaranmu mafiya yawa ta lalace mu ji tsoron Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai tsinuwa ga duk namijin da ya yi ado irin na mata haka kuma matar da ta yi ado irin na maza to ya aka yi mutum ya zo ya kizo wai ya ɗaure zane wannan abun ko kuma ya je ya fente jikinsa ya mai da wani gurin tutar wai tutar Najeriya wai ka san kuma to wani yanci kuke da shi kuma su shugabanni duk wanda yake shugaba dole ne fa kare tarbiyyar al'umma wanda yake tare da su ya kare jininsu ya kare musu addininsu ya kare musu dukiyoyinsu da mutuncinsu wannan wajibi ne akan su duk wanda aka ba shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatikum dukkan kuma su kiwo ne kuma wallahi za a tambaye ku an kiwon da aka ba ku bayan Allah abubuwan akwai abun tsoro tarbiya na yayanmu akwai jahilci akwai talauci duk yana abun nan kuma akwai wanda suke dama an dora musu wannan abubuwa kullum akwai yaudara da neman duniya akan mafiya yawan kacin shugabanninmu kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar ku ka bi dokar Allah sai Allah ya sa muku shugabannin da suke daidai da ku ku rinka shan wahala ku yi addu'ar ma Allah ba ya karba saboda haka muna kira ga hukuma lalle Allah zai tambaye ta akan irin wayannan abubuwan da ake yi dukkanin kai musulmi ne to fa kare dokoki na musulunci dole ne akan ka in ba kai ma Allah zai tambaye ka shugabancin da aka ba mu duk tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi shugaba mai kiwo ne a shugabanci da gaba shi a ƙarshe aka dawo ka ce kai mai gida a gidanka za a tambaye ka yadda kai iyalanka mata da ƴaƴa duk yadda ka gudanar da abu sannan mutum shi kadai ma sai an tambaye shi yadda sarrafa gabobinsa mu ji tsoron Allah mutuwa ba sallama take yi ba in ta zo ka mutu shi kenan ba amma duk abin da kake aikatawa idan ka tuba Allah zai karɓi wannan tuba naka ya gafarta maka ya ji kanka ya yafe maka munanan ayyukan maimakon abada su abin nan sai a juya maka su zama kyawawa saboda haka mu dage wa tarbiya na ƴaƴan mu da kannan mu da kuma makannan mu maza da mata wannan shine abubuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace wato abubuwa guda uku yace zai mana bayani akan su kuma yace mu kiyaye sannan yace abun da ya shafi dukiya inda za a cire mata haƙƙi na zakka to baya tauye wannan dukiyar baya tauye wannan dukiyar sai dai ya ƙara mata albarka sannan yace duk mutumin da aka zalunce shi kuma yana da dama ya rama ko aka zalunce shi bai da dama din sai yayi hakuri akan zaluncin da aka yi masa to wannan abun zai ƙara masa daukaka a wajen Allah sannan duk mutumin da bawa ya bude hanya ta kwaram neman abun duniya to wannan ya bude wa kansa babi na talauci Allah ka raba mu da wannan abubuwa zakka da aka yi bayani kashi ta kasu kashi kashi akwai zakka da ta shafi zakka na kuɗi wanda ke zakka ta kuɗi din nan an sani da Allah dinari ne ko azurfa ko kuma irin kuɗaɗen da muke amfani da su a wajejen mu kamar yanzu mu dai a ƙasar mu a Najeriya yanzu kamar yanda aka ce nisabi na zakka shine miliyan 14,848 da naira 480 daidai wannan in ka same shi sai ka kasa shi kashi 40 sai ka bada 371,222 da kobo wannan shine ka duba ko wayannan kudi miliyan daidai 14 sannan da 1,848 da 880 daidai in ka kasa wanda zaka cire ya zamanto baka da laifi shine 371,222 da naira 2 wannan kai ka fita mana rubu dinari kamar yadda ake faɗa wanda ake amfani da shi bangaren malikiya yanke hannu da sauran wasu abubuwa shine a yanzu rubin ya zo 185,611 kaga diya kuma ta dan adam yanzu ka kashe mutum abinda zaka biya miliyan 742,444 daidai diya ta dan adam miliyan 742,444 daidai wannan shine diya ma'ana shine diya na rai bayan Allah mu ji tsoron Allah yadda abubuwa suke ka duk kuma a cikin wannan duk gabar dan adam tana da kowane hannunka nan yanzu wannan yatsunka guda 10 kowane yatsa nan raƙumi 10 ne kaga hannu ɗaya haka raƙumi 50 wannan ma 50 ka hada raƙumi 100 to wannan raƙumi 100 yanzu gaba wannan an guntulewa mutunta za a bashi ma'ana mai idarin abin da kai raƙuma ma'ana raƙuma uku da kuma ɗaya bisa uku na raƙumi saboda haka shi yasa idan muka yi ƙoƙari nesantar irin waɗannan abubuwa dokar da duk ka keta ta in ba ka yi amfani da ita ba ma to abin yana nan a kanka yana nan a kanka in dai ba an yafe maka ba sai ranar tashi alƙiyama kuma a filin alƙiyama babu abin da za ka ɗauka ka yi amfani da shi ba abin da za ka biya sai dai aikinka kyakkyawa shi za a ɗauka kuma kamar yadda malai bayani zakka duk mutumin da ya zamanto an ya bar irin wannan zakka kamar ɗazi bayani ya ce idan mu muka yi noma to buhu 10 wani irin abu ne muka samu idan nau'i ne da ya shafi wannan abun kamar dawa ce buhu 10 kuma kowane buhu zai ci mudu 90-90 to in an baka 5 shi ma na ɗauki 5 to akwai zakka a kanmu domin in ka kasa 90-90 wana so 5 za ka samu 450 ɗin saboda haka abubuwan da ka samu zakka ɗin wanda yake shi na dawa lokacin da kai wasu 5 kowane irin abu su dibino da sauransu shanu raƙuma daga raƙumin 5 ke fara bada tinkiya ko akuya shanu kuma sai sun kai 30 a fara bada ɗan maraƙi to zan tade ta saboda haka insha Allah a gaba zamu gudanar da wannan ne zamu ci gaba da dan bayani yanayin da muke jan hankalin mutane duk wanda ya samu kayan gona to yaji tsoron Allah ya cire zakka cire zakkan akwai alkhairi kuma rashin bada zakkan yana daga cikin abin da ke karo mana musibu da fitintinu da kuma rashin zaman lafiya Allah ka daukaka musulunci da musulmai ko ina suke Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka halin da muke ciki na bukatar ruwa Allah ka azzamu da ruwa kada ka kama mu daga laifin da wawaye cikin musu ke aikatawa irin abubuwan da ake yi a rasa ruwa wallahi gashi nan barkatai ba sai kayi abin nan ga asan kowa san to abin da zai kai mu mafita mu koma ga Allah mu yi nemi gafarar sa zai yafe mana kuma ya bamu ruwan kuma muna roƙon Allah ya bamu ruwa gurgun bukatu gurgun bukatun mu ya bamu lafiya da zaman lafiya ya bamu kuma mu cika da imani Allah ka bamu aminci a kasar mu da kuma karamar hukumatin dangi abubuwan da ake gudanarwa muna roƙon Allah ka bamu mafita a ciki أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأقول صلاتكم على النبي